Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta akan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. A shirin da ya gabata mun samu dumbin tambayoyi amma Allah ya da za dai mu karanto sunayen wanda suka aiko kadan daga ciki wanda zamu amsa musu a shirin mu na gaba. Mun samu sako daga kama Anas Rabi'u Kadawa Miltara da kuma Tijjani Musa, akwai Aminu Musa Rijiyar Lemo, akwai Anas D and Z. Duk mun ga sakonninku amma Allah ya da shirin mu na gaba zamu amsa ta. A cikin shirin namu na yau zamu tattauna da Sheikh Malamin mu wato Professor Abdullahi Uba Adamu, malam kamar kullun yau ma a madadin masu sauraro mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum.
Yau shirin namu zai yi duba ne na tsanaki dangane da amfanin yin bincike musamman a abin da ya shafi wato kamar kafafan sadarwa wanda a harshen Ingilishi muke cewa wato kamar ainihin research. Don haka wannan shiri kusan zamu iya cewa abu ne wanda ya shafi su kansu ainihin yan jarida da ma duka ainihin masu sauraro. Na'am, Professor, wai shin menene bincike?
Bincike yana nufin a kokari a samu wani abin da ba a sani ba. A tafi daga cikin duhu a shigo cikin haske. Akwai wani abu da yake faruwa wanda yake kana son kaga wai shin menene alaka tsakanin abubuwa guda biyu. Bincike shine kai kokari ka bi hanyoyi ingantattu tsararru wanda za su tabbatar maka da dangantaka tsakanin alakoki. Abin da yasa aka ce tsararru kuma ingantattu saboda idan wani shi ma yayi amfani da wannan hanyoyin to shi ma zai zo a inda ka zo, zai zo akan tarbata ka zo. Kada kai amfani da hanyoyin da kai kadai kake sani, kai kadai kake amfani da su saboda kai haka kai kadai ne ka san abin. To haka bincike yana nufin ka je ka samu wani abu sabo wanda ba mu sani ba, wani abu da zai haskaka mana rayuwar mu, mu ji mun ce kai alhamdulillah ai da ban san haka abu yake ba, ashe haka yake. To wannan ya dada ilmantar da mu, ya dada fadakar da mu akan yaya abubuwa suke, kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda idan babu binciken ba za a taba sanin dangantaka tsakanin wani abu da wani abu ba. Sai a ci gaba da yin kuskure ko kuma a ci gaba da tabka wasu abubuwa wanda ba a sani ba, amma binciken shi yake nuna yaya ya kamata a yi abu, waye ya kamata ya same shi, takaka zai same shi. To wannan bincike yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen aikin jarida, ba ma aikin jarida ba, gaba ɗayan rayuwa ma kwata-kwata ta dogara ne akan a yi bincike a tabbatar da sahihancin magana kafin a aiwatar da ita, a tabbatar da sahihancin abu kafin a yi amfani da shi. Ba haka za ka yi abu kawai kai tsaye ba, duk abubuwan da muke amfani da su daga rediyo zuwa talabijin zuwa fridge zuwa mota, sai da aka dinga yin bincike a hankali kafin a zo akan yadda abin zai taimaki jama'a. Saboda haka bincike yana da muhimmanci.
Na'am, to misali shi wannan abin da muke tattaunawa a kai wato kamar bincike, kamar za mu iya cewa ya rabu kamar gida nawa ne?
Za ka iya cewa ya rabu kamar gida hudu, kasu kaso hudu. Idan dai akan harkar media ne, abin da ya shafi wato
kafofin
sadarwa. Gida na farko shine ita kanta kafar sadarwar itself, ita kanta yaya take, menene wannan kafar sadarwar nan? Ka iya cewa radio ce ko television ce ko satellite ce, wani abu ne wanda yake shine yake yada labarin ko kuma shine yake yada bayanin, shine yake yada bayanan da aka samu. Wannan ita kanta za a zauna a yi bincike a kanta kamar television. Wai shin yaya ma aka zo kan television? Waye ya kirkiro ta? Me yasa ya kirkiro ta? Wace shekara aka kirkiro ta? Yaya ta yadu? Kuma yaya ta samu canje-canje? Don wanda suke sun san talabijin tun kuruciyar su za su san cewa akwai wata suke da aerial a kanta wata ake dan budewa. To an matsa yanzu an kai wata gida yanzu ma nake ji talabijin a like ta ake a cikin garo likakkiya ce. To wannan canje-canjen na wannan abun yana wato bangare ne na farko na binciken. Shin me ma kake bincike akai? Yanzu kamar misali abun daukan magana tape recorder da da kaset ake yawo da tape recorder, wani lokaci kaset din ma ya makale saboda ko zafi ko danshi ko wani abu, sai ka zaro shi ka hawo bubbuga shi ka dan bubbuda shi, wani lokaci ya tsinke ka dinga amfani da selector kenan dan ka manne shi dan ka ji. To yanzu an daina wannan, yanzu da waya ma ake daukan duk magana. To kaga wannan an samu canje-canje. To wannan canje-canjen kai a matsayin ka na mai bincike zaka zauna kaga yaya tarihin binciken yake, yaya kudin abun yake, yaya aka samo shi, yaya ya shiga kasuwa, to duk irin wannan kaga nau'i na farko kenan. Sai nau'i na biyu, inda mai bincike zai tambaya suwa da suwaye suke amfani da wannan kafofin yaɗa labaran nan, me suke amfani da su, dan me isa suke amfani da su. Misali ka dauki radio, sai ka ce wani irin mutum ne yake sauraron radio, menene shekarunsa, zaka ce yaro dan shekara 15 yana sauraron radio, ko kuma mutum dan shekara 50 ne yake sauraron radio, kuma me isa yaro dan shekara 15 zai sauraron radio ko kuma yake sauraron radio, me isa da tijawa wanda suka wuce shekara 40 zuwa sama ba sa iya amfani da text message, me isa kananan yara matasa su suke amfani da text message, me isa ba za ka ga da tijawa a Facebook ba, sai dai kananan yara. To duk ire-iren wannan hanya ne na bincike, na kokari ka kwakulo da waye suke amfani da hanyoyin sadarwa. Bayan ka gama da cewa menene hanyar sadarwa, to yanzu kuma ka motsa zuwa inda wa da waye yake amfani da wannan hanyoyin sadarwa, kuma me yasa suke amfani da wannan hanyoyin sadarwa, wani irin jin daɗi suke samu daga yin amfani da hanyoyin sadarwa, wani irin matsaloli suke ganin za a iya fuskanta, yara ne suka fi amfani da shi, manya ne suka fi amfani da shi, kuma me yasa matukunna yara suka fi amfani da shi, me yasa manya suka fi amfani da shi. To duk irin wannan shi ne masu amfani da abin da kuma amfanin da suke yi da ita wannan hanyar sadarwa. Sai rukuni na uku, menene sakamakon amfani da wannan kafar yaɗa labaran ko kafar sadarwa, yaya take shafar mutane, suna jin daɗin amfani da ita, tana shafar su ta wata hanya, tana canja rayuwarsu ta wata hanya. Saboda za ka kawo tunanin cewa ai idan mutum ya zauna kullum banda fina-finan faɗa ba abinda zai gani, to shi ma mafaɗaci ne. To sai mutum ya ce da kai, to idan mutum kullum fina-finan addini yake kallo, kenan zai iya zama ustaz shi ma ko kuwa? To irin wannan tambayar da za ka yi, to shi ne menene sakamakon abin akan jama'a. Waye zai kalli abin ya ce zai aiwatar da abin da ya gani, waye kuma zai kalli abin ya ce shi ba zai aiwatar da abin da ya gani ba? To duk ire-iren wannan tambayoyin ne ake yi idan an zo ana irin wannan binciken. Sannan sai na ƙarshe, rukuni na hudu, ta kaka za a inganta ita wannan hanyar sadarwar nan? Da jaridu muke amfani da su, sai ka je ka sayi jarida, ka kashe kuɗinka ka karanta, kuma ba kai kadai kake amfani da jaridan nan ba. Bayan ka gama karanta ta, mai kosai za ta dauka, mai balangu zai dauka, mai sai da nama zai dauka, shi ma ya amfani da ita. Kaga da yawa mutane za su amfana. To yanzu sai aka ce an daina yin jarida, yanzu komai ya shiga internet, wato hanyoyin wannan sabuwar hanyar sadarwa. To saboda haka, sakamakon haka, kaga an samu matsala, duk da dai cewa an samu ci gaba, saboda mutane ba dune suke iya sayan jarida ba, saboda wasu ba su da kuɗin. To amma idan jaridan nan ya zamanto tana cikin wayarka, za ka iya karanta ta kyauta, to kaga ba sai ka je ka sai jarida ba, to kaga an samu ci gaba a yadda ake sarrafa jarida. To amma kuma yana ya shafi mutanen da suka dogara akan jaridar saboda sana'arsu. To talabijin ma dubata, da a talabijin ce wata iri ya karama hotunan bakake ne, wato za a kira fararen hotuna. To sai aka zo kan mai kala, sai aka zo kan mai yar arial a kanta, yanzu kuma likakkiya ce ma za ka ɗauke ta kankalika ta kamar hoto a jikin garu. To kaga duk wani irin canje-canje aka samu a kan wannan. Samun satellite, da satellite sai wani da wani, sai manya-manyan hotels, kuma shi wato kwandon da ake amfani da shi na tattaro abin din bayanan, a tattara su a cikin satellite din, sai kamar soro yake gangame man gato. To yanzu dan kuciciri ne, satellite ma ba za ma buƙatar sa ko kaɗan, saboda an samu canje-canje. To saboda haka wannan ma wani hanya ne na binciken yaya aka samu canje-canje ta tsarifi na ita wannan hanyar sadarwar, ta yadda mutane yanzu za su iya samun ta. Yanzu radio akwai yanzu wani kamar flash drive, gaba ɗayan radio ne a kai, da ka lika shi da computer ka shi kenan, sai kawai ka samu duk wata radio duk ƙasar da kake, za ka samu radio wannan. To waɗannan su ne wato hanyoyi guda hudu da suke da mahimmanci a wajen bincike akan hanyoyin sadarwa. Na farko, kamar yadda na faɗa, ya ana tambaya ne akan menene shi kan abin da ake son a yi nazari,
ita kanta kafas,
ita kanta radio ce, talabijin ce, fim ne, wata masana'antar ce, gidan jarida ne, wajen talla ne, wajen wato wanke mutane ne, wato public relation. sannan sai dawa-dawa suke amfani da wannan, kuma me yasa suke amfani da su? To sannan sai menene makomar yin amfani da wayannan? Ta kaga abin yake shafar
jama'a, tasirinsa,
tasirinsa ya me tasirin wannan abin akan jama'a? Sannan sai kuma wani hanyoyi ake bi saboda a inganta wannan abin ya dade yin kyau, ya dade samun karbuwa, ko kuma ya dade saukaka? Da haka ga farkon goyoyin nan ai gamsa gamsa ne. To amma yanzu sun fara zama mitsa ta mitsa na kanana kanana, zaka isa guda sai ka sa waya uku ma yanzu a jihunka ba tare da an riga an sani ba. To duk ire-iren wannan sune hanyoyin da masu bincike a hanyoyin sadarwa suke bi.
To malam misali, tunda mu koma gaba ta biyu kan shi ainihin me yin amfani da ita kafar sadarwar kenan, shin yana da wani muhimmanci ne a matsayinmu na yan jarida duk lokacin da zamu kirkiri wani shiri mu dauka cewa shi wanda zamu yi shirin dan shi yana da wani yanci da ya kamata mu kula da shi?
Dole, saboda idan babu shi wanda zai saurare ka, ai baka ma da matsala, baka da program, baka da wanda zai saurare ka, ai ba ma zaka iya yin komai ba, ba zaka iya komai akan abun nan ba. Saboda haka dole ne ya zamanto cewa kana da jama'a, kana da mutane wanda za su saurare ka. Saboda shi dama duk mai talla yana neman mutanen da za su saurare shi. Yau aka ce babu wanda zai saurare ka, to ba za ka iya tallan komai ba, ba za ka iya saida komai ba. Saboda haka tabbas mu masu sauraro ko masu karantawa ko masu kallo muna da muhimmanci. Saboda idan ba mu da muhimmanci, to fa shi mai yin wannan abun fa ba zai iya sanin cewa muna tare da shi ba. To kuma zai na bata lokacinsa kenan.
To mai sauraro, kada dai ka shafa, kana sauraron shirin jarida da jama'a ne da kan zo maka daga gidan Radio Express a kan mita 90.3 zangon FM, a inda muke tattaunawa da shehin malaminmu a kan mahimmancin bincike a kafafen sadarwa. Kana iya turo da tambayar ka shawara ko gudunmuwa a kan lambar waya kamar haka: 0806528528, zan maimaita 0806528528, amma fa saƙon katta kwana a dakace mu.
Na ana yi mace kallo ne na suwance da sun ka ɗauyawa, ci haƙuri na ta shigo makarantar ne burin zuciyar ta ya wuce maza, ci haƙuri a maimakon ta yi ƙawaya daidan ta ta ƙi tana bindan banza, ci haƙuri ta fara sa suturar banza ce ko zuwansa ta makarcin gwaza, ci haƙuri idan za ta gidansu ta rufe daga jike ta mai da uwa banza, ci haƙuri ba za mu ce ta bujire ba amma ta san ba ta dare ba, a lahira ta caza ba domin ta mance da amanar da take kanta don ba ta yi tunani ba. Anayi mishi wani kallo, anayi mishi wani kallo, anayi mishi wani kallo, matar jami'a anayi mishi wani kallo, ci haƙuri.
Marabanku malam, wai shi irin wannan binciken da muke magana akai ya bambanta ne da shauran bincike da ake yi a sauran ilimai daban-daban haka?
A'a, bai bambanta ba. Duk bincike da ka sani ake yi a duniya, manufarsa kwaya ɗaya, makomarsa kuma guda ɗaya. Menene sabo? Yaya za a inganta abin da muke da shi a yanzu? Yaya za a kawar da shaci faɗi a abubuwan da muke? Saboda haka kowane fanni kake na rayuwa, ko akan addini kake, ko akan tarihi ne, ko akan tsalle-tsalle ne, guje-guje, ko akan sadarwa ne, bincike yana nan, yana da muhimmanci. Hasali ma ai bincike ba ma wai abu ne wai na karatu ba ko na sana'a. Addinin musulunci yace duk abin da zaka yi dole sai ka kawo hujjarka. To wannan kawo hujjar ba za ka same ta ba idan baka yi bincike ba. To kaga ba za ka iya shaci faɗi game da wani abu ba tare da kana da kwakwaron hujja wacce za ka yi amfani da ta ba. Shi yasa musulunci yake kare mutane, saboda ya fito da cewa tilas sai ka yi bincike kafin ka yarda da kawo ta hujja da za a yarda da ita. In baka kawo hujja ba, to kaga zo ka yi shaci faɗi. To kaga tun daga nan ma mun samu alƙibla na kan cewa bincike yana da muhimmanci akan ko me za mu yi a rayuwarmu ta duniya. Ba ana nufin kuma wai kai baka da ra'ayi da zaka je ka saka ba, duk ra'ayinka da kake da shi dole ka ajiye shi, ka maida hankali akan abin da ka gani. Ko da ka je ka zakulo wani abu da ya saba naka ra'ayin, to fa tilas ka faɗi gaskiya, ba boye shi zaka yi ba, ko kuma kai mashi wani wankiya haka ka dan gyaggyara shi dan ya dace da naka ra'ayin. A'a, tilas ka faɗi ra'ayin. dole duk da dai bai maka dadi ba to dole ka faɗi gaskiya saboda ita ce tushen al'umma.
To malam misali tunda dai zancen kafar sadarwa muke yan jaridu suna da yanci ko kuma damar yin bincike akan shirye-shiryen wasu kafafen yada labaran dan ganin abin da za su gyara ko kuma abin da ya kamata su canza.
Yana da kyau ayi haka, kaga su waye suka fika kai kuma su waye suka fi ai kamar yadda Muhammad Sani captain ya ce ni. Duk inda ka ga idan da kake ganin wani ya fika to a wannan gurin kai kuma ka boni. To saboda haka dole ne ka duba kaga mai shauran suke yi kuma bai da yanzu misali za ka ga gidan radio wajen biyu ko uku suna yin wato wani tsari
shirye ne
akan wani abu wanda yake duk a lokaci guda ake yi. To kaga wannan ba daidai ba ne saboda wannan zai sa mutum ya kasa sanin ina wanne zan saurara. Saboda haka idan suna son su yi wa kansu adalci kuma su yi wa masu tallansu adalci su yi wa masu sauraro adalci kamata ya ce akwai wata kungiya ta duk masu kafafen yada labarai da suka haɗa a wuri ɗaya don su duba yaya tsare-tsarensu yake ta kaka za su tallafa wa juna. Idan ni zan yi wato wani tsari wani shiri na siyasa karfe 8 to kai ma kake shi karfe 8 kai kai shi karfe 8 da rabi
a saba
a dan saba a dan samu lokacin da za a dan saba saboda mutun ya tsallo daga wannan zuwa wannan zuwa wannan. To amma idan duk gaba ɗayan mu muka ce za mu yi shiri iri ɗaya a lokaci guda to fa sai wanda ya sa'a saboda masu kallo za su kasa ganin wanne ya kamata saurara. Saboda haka yana da muhimmanci ka saurari abin da shauran suke yi, ka karanta wasu jaridun ka ga me suke rubutawa, ka kalli fina-finai na mutane, ka saurari waƙoƙi a Turai abin da suke yi kenan sai sun saurari abin da shauran mutane suke kafin su yi nasu don su ga ya za su inganta nasu ya za su haɗa da nasu. Saboda duk yadda kake da sanin duk yadda kake da iya wato akwai fa wanda ya fi ka shi ma kuma addini ne ya gaya mana haka ga duk wanda ya sani yake da wani abu a kansa ya san cewa shi ya sani to fa akwai wanda ya fi shi. To kai waye kai da zaka zo ka ce wai kai ba zaka saurari kowa ba kowai naka ka sani. Ta haka zaka koya ai in ka saurari wayansu ka ga yaya suke yi zaka ga kuskurenka zaka ga inda ka iya inda zaka inganta zaka ga kuskurenka inda zaka gyara. To haka kuma zaka iya fito da hanyoyin da za a taimaka wa juna saboda a gudu tare a tsira tare.
To malam da kai maganar kamar misalin da ka bayar a ce ya kamata a samu dan sabawan lokaci sai nake ganin kamar abin da ya shafi kafar yada labarai abu ne na abun nan da kuke cewa competition ma'ana gogayya a tsakani. Baka jin kawai ko a yi wannan abin na kamar kowa ta su tafi shishi alabu shishi mai sauraro ya zabi wanne ne mai kyau wanne ne ba mai kyau ba a ciki.
Ai gasar hanya biyu ce. Na farko akwai gasar da suke yi tsakaninsu don kowa ya tabbatar cewa nasa shirin ya ɗara. Sannan kuma akwai na biyu wanda yake yafi muhimmanci gasar masu talla. Saboda duk kafafen yaɗa labaran nan sun dogara ne akan talla mun banda da gwamnati. Na gwamnatin su ma suna karɓar talla amma su na gwamnati sun san ko me ya faru suna da albashi saboda ma'aikatan gwamnatin. Amma wanda suke zaman kansu sun san fa iyaka adadin kuɗin da suke shigowa iyaka fa irin nauyin albashin da za su samu. Saboda haka akwai wannan gasar. Saboda haka shi mai gabatarwar shi ne mai jawo mutane ba tare da na faɗi ko waye ba ne ba zan faɗa ba akwai wanda yake mutane ba sa fashi wajen sauraron saboda ya iya magana ya iya janyo mutane ya iya jefa magana ta yadda za ka yi dariya ka saurara kai wani abu na saboda haka yanzu wannan kowane lokaci ka bashi in dai shi ne zai to mutane za su fi shi. Kuma su 'yan masu talla ina da jawo hankali akan masu talla saboda su ne ummul abaisin din kafo mu idan babu 'yan tallan nan fa mun shiga uku.
Wato talla wani ma'auni ne na shiri da ya kowane iri
ai kwarai da gaske za ka ga cewa akwai shirin da yake gaba ɗaya in ka motsa shirin bai fi minti 10 ba amma rabin awa ake bashi minti 30 amma ainihin program din shirin kansa gaba daya bai fi minti 10 ba duk ragowar talla ne har sai da mutane ma suka yi korafi suka ce su tallallakin sun yawa shi kuma mai shirin ya ce to ai da wannan kuɗin muke so kuma muke samu muke rayuwar mu kuma su masu tallan sun lura cewa ana son shi ana son wannan lokacin su kowa sai zo ce shi wannan lokacin
yake son masu tallan.
To ka gani shi mai gidan rediyon ko mai gidan talabijin din sai ce to in haka ne idan zan caji mutum naira 50,000 a yi masa tallan sakan ɗaya karfe 11 dare amma idan kai kana son a yi maka talla a wannan lokacin na minti ɗaya za ka ban 200,000 a da yawa a guje za su bayar saboda sun san ana sauraro. To yana da muhimmanci tallan yana da muhimmanci kwarai.
To na'am malam misali yanzu idan mutum zai girgiri wani shiri a wani mataki ya kamata a ci yayi wannan binciken da muke magana a kai.
Matakin farko shine ka san akan me za ka yi baka fada ruwa ba tare da ka san wani irin ruwa ne ba me sanyinsa me zafinsa me zurfinsa kuma me kai taka iyawar dole sai ka san wai takamaimai menene taken abin da zan yi aiki akai wannan shine na farko misali kace kana son kai bincike akan yan talla to sai ka farta tambayar kanka me kake so ka fito da shi akan tallan nan kana son ka nuna aibin sa kana son ka nuna kyansa kana son ka nuna cewa ya zama dole ne ga wayansu duk da cewa ba sa so kana son ka nuna cewa gwamnati ba ta daukan matakai na tallafawa jama'a yasa dole sai mutane sun yi sa ayansu sun yi mutalla kana son ka nuna hatsarin da yake tattare da yara ne idan suna talla to duk ire-iren wannan abubuwan sai ka fara gamsar da kanka akan me yasa kake son kai wannan to kafin ka fara fito da matakan da zaka bi na binciken ka je ka samu yaran kai hira da su ka samu iyayen kai hira da su wanda kuma aka sai irin wannan kafin kai sai ka je ka samu mai unguwa ka sanar da shi cewa kana son kai bincike saboda ga manufarka ga dalilinka saboda idan ba unguwar da aka san ka sosai ba aka ga mutun ya zo ya tsaye da yara yana musu tambayoyi ko yana musu magana mutane za su bar gaba cewa ai wani kila ko kana da wata mummunan manufa ne akan su to amma idan aka kai ka da wakilin mai unguwa tare da kai ko kuma wakilin yan sanda ko dai wani hukuma wanda zai kare ka ya nuna wa jama'a bayani cewa ga dalilin da yasa kake yin wannan binciken sai ka ga abin ya riga ya tafi a turanci su wayannan mutanen da za su taimaka maka su ake kira gatekeepers kamar masu gadi kenan su ne za su yi maka hanya su yi maka iso kamar sallama suke su za su yi maka iso su sanar da kai su danganta ka da kanin kai da kuma inda kake son ka yi binciken saboda haka mataki na farko shine wai shin akan me ma kake son yi binciken
to malam misali dai ku ne masu yin nazari akan abin da ya shafi kafafan yaɗa labarai akwai wani ma'auni da ake amfani da shi gurin bambance kafar yaɗa labaran da ta kira shaura misali a matsayin ku na masu bincike
akwai a turai a nan sai dai ai waya a tambaya a turai abin da suke da shi suna da wasu na'urori da suke bawa mutane su makala a cikin radio su ko kuma a cikin talabijin din su wannan na'urorin su ne suke auna me ake kallo ko kuma me ake sauraro a wani lokaci da ake shi ana kiran su Nielsen ratings to wannan ratings din su ne suke wato ilmantar da masu kafofin yaɗa labaran akan wani tsari aka fi so wani shiri aka fi so a cikin duk shirye-shiryen da suke yi amma anan ba mu da ire-iren wannan saboda ba da wannan na'urar ta buƙaci ka san inda mutane suke ka je ka ba su makala a jikin radios ko a jikin talabijin ɗinsu ita kuma na'urar tana da hanyar da za ta aika
gare su can
signal din gare su can gurin wanda za su tattara sannan sai su kaya maka kamfani ne ma guda na mutane wato masu ba da shawara ana kiran su consultant wanda suke yi wa mutane wannan mu anan sai dai kai waya ka dinga yi wa mutane waya kana tambayar su wani program ka fi sauraro a radio kaza ai na fi son kaza to haka zaka ta kirga har a san a ce a ai mutane kaza sun fi son kaza a wuri kaza wata hanya da zaka iya amfani da shi amma tana da wahalar yi shine ka fitar da wato abinda ake cewa takardar neman bayani wanda zaka rubuta eh question na takardar neman bayani wanda zaka rubuta ka tambayi mutane su gaya maka wani gidan radio suke sauraro wani shiri suka fi sauraro kuma me yasa suka fi sauraron su sai ka rarraba mutane a take anan su cike maka ko ba za su cike ba sai ka tambaye su ka tsaye da su a hanya sai ka tambaye su kamar misali ka je Sabon Gari ka san cakudodin mutane a Sabon Gari ka fara tunda ka Bello Road ka gangaro har France Road ka dinga tafiya kana tsaye da mutane a hanya assalamu alaikum ina son in ji kaza da kaza da kaza ne gaya maka ka rubuta haka kai ta yi to idan kai kamar kwana bakwai kana yi zaka iya samun tataccen bayani akan wani gidan radio aka fi so ko kuma wani tsari aka fi so da muka yi haka muka ba yara yan secondary school mun lura cewa akwai gidan radio da suka fi so kuma zan faɗe shi ba amma ba express bane saboda lokacin da aka yi ma binciken babu express
to malam na ga lokaci yana raran mu tambayar ta kusan karshe anan shine wani lokaci zaka ga akwai shirye-shirye da suke yin ainihin kamanceceniya da juna gurin tsarin gabatarwa da kamar manufar shi ainihin wannan shirin hakan ci gaba ne ko ko matsala ne a kafafan sadarwa misali
ai wannan ko aina a duniya haka ne tunda aka fara abin wajen gabatar da tsare-tsaren aka fito da su ai kowanne shiri yana da kai yana da gangar jiki kuma yana da sawun sa yana da kafarsa to tilas a kowanne idan baka yi haka ba to sai ka bata saboda haka wannan rukunin da kake ake rarrabawa shine zai baka wato haske akan ina ka nufa yaya kuma zaka tabbatar ka tsara maganar ta yadda abin zai tafi da daidai mutane za su fahimci ina ka nufa ba zaka fara maganar da take sawu ba a lokacin da ya kamata kai magana abin da yake wajen kai yanzu ka dauki kafafun mutum ka je ka dora shi a inda kansa yake ai kaga zai zama wani iri kamar dodo zai zama saboda haka kai ma idan kai haka tsarin ka to sai ka ga wato shirin naka duk ya zama to ba kai bagin dai an rasa inda ka nufa saboda haka yana da muhimmanci abu wannan tsarin
to malam me ya kamata kafin yaɗa labarai ta yi gurin riki masu sauraron ta
mafi mahimmanci shine su fitar da labarai ko kuma shirye-shirye da suke an dogara akan ingantacce sahihaccen bincike. Saboda idan aka danganta kafar yada labarai da wani wato shaci fadi da ƙarya da sharri da gulma, to ba wanda zai saurare ka. Idan kuma ba wanda zai saurare ta, to ba wani kudin da za su. To dole ne ya zamanto cewa ka zamanto tsaka-tsaki, kana kanka tanga. Ba za ka fada can ba, ba za ka fada can ba, amma kana kallon abin da kowane bangare na katangar yake. Sai ka gaya jama'a, mutane suna sauraron ka, sai ka ce ai hagu ga abin da ake yi, a dama ga abin da ake yi. Amma kar ka fada hagu, ka dinga shaci fadin abin da dama suke yi. Kar ka fada dama ka ce ga abin da hagu suke yi ba tare da ka gani ba. Katangar nan ita ce za ta sa baka damar ka ga abin da dubbiyu suke yi ka faɗi gaskiya.
To mai sauraro, dole anan za mu gintse shirin duba da yanayin lokaci. A madadin shehin malamin namu, malam muna godiya da dama da ka ba mu muka tattauna da kai a cikin shirin jarida da jama'a.
Alhamdulillah.
Sai jagoran shirin Ahmad Tijjani Lawan, sai kuma wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad, ni da na gabatar Murtala Ilyasu yake cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.